a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 14 ga watan Jumadal Ula wata na 5 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 5 ga watan 9 watan Satumba a shekara ta 1998 a shekarar Nasara ƴan Mujiya. Ubangiji ta'ala ya sake kaddarta mu a cikin wannan gari na Zindar ko da Magaram bayan shekaru 3 kila da suka wuce, kuma Allah ya kaddara haɗuwarmu a tsakiyar wata a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima, shi da jerin kwanakin 13, 14 da 15 ga wata, waɗanda ake kira su da suna ayyamul bidi, waɗanda suke da darajarsu ta musamman har shari'a ta nuna mustahabbancin azintar waɗannan kwanaki. Godiya da tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka don tattaunawa akan matsaloli waɗanda suka shafi addininmu. Farko dai, kafin mu ce komai, sanadiyar haɗuwarmu a nan shi ne ‘yan uwantaka ta addinin Musulunci. ‘Yan uwantakar da bata san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa, ‘yan uwantakar da bata san bambancin launin fata ba, ballantana bambanci na yare ko ƙabilanci, ‘yan uwantakar da Ubangiji ta'ala ne ya jibanci nauyin kullata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Ubangiji ta'ala ya ce sanadai mummunai ba wani abin da ke tsakanin su face ɗan uwantaka. Ubangiji ta'ala ya ce mummunai maza da mata sashin su awliya'u ba'din, majibinta nauyin sashi ne, masu ƙauna ne ga sashi, masu taimaka ma sashi ne, sukan so wa junansu dukkan dangin alherin da suke so wa kawunansu, sukan guje ma junansu dukkan sharrin da suke jin tsoron ya fada kansu. Ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf, ga kuma sun fasu umarni da kyakkyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar da kuma hani daga mummuna. Abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki, abinda shari'a ta sa masa suna kyakkyawa, ko da su a mizanin mutanen gari a ma'auni ko mudu da suke awo da shi su suna ganin mummuna ne, shari'a ta sa masa kyakkyawa shi ke na ya zama kyakkyawa. Abinda ko ake nufi da munkari, abin ki a shari'ance a tabarau ɗin Musulunci, ko da su mutane mu'amalarsu ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto gama gari, kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar Musulunci sunansa mummuna. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, duka wannan siffofin mummunai ne, suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka, wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna ta'a da biyayya ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Ula'ika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim, lalle waɗannan da sannu Ubangiji ta'ala zai ji kansu, lalle Allah ta'ala shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa, shine kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da yake zartarwa. Ubangiji ta'ala ya ƙara dawamar da wannan ‘yan uwantaka da ke tsakaninmu, domin ya ‘yan uwa ‘yan uwantakar Musulunci ita kadai ce mai ɗorewa, duk abin da yake haɗa wani da wani in ba Musulunci ba to wannan haduwar ranar sakin kiyama za ta yanki. Kaza abin da ke hada wani da wani akwai jini, a ce wani kanin wani ne, wani baban wani ne. Dangantakar wani da wani kuma akwai kabila, idan to wani Bahaushe ne, wani ma Bahaushe ne, ko wani Bazabar ne, wani ma Bazabar ne, wani Buzu ne, wani ma Buzu ne, wani kaza ne, wani kaza ne. Haka kuma akwai sana'a, wani tela ne, wani ma tela ne, wani ma'auni ne, wani ma ma'auni ne, wani majimi ne, wani ma majimi ne, wani baduku ne, haka kuma wani shi ma dukan titi. Haka kuma akwai launin fata. To dukkan waɗansu al'amura da ke haɗa mutane alaƙa da juna matuƙar ba musulunci ba, ba sa ɗorewa. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Dukkan masoya juna, abokanan juna, a wayi gari a ranar tashin kiyama saki zai zama abokin adawa da saki. Za su zanto maƙiya juna illa al-muttaqin. Sai waɗanda suka ƙulla alaƙa ta addinin musulunci. Idan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawomar da yankuntakar musulunci a tsakaninmu, ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci, ko na yare, ko na launin fata, ko na ƙasa, ko na ƙaramar hukuma, ko na gunduma, ko na masarauta, ya zanto gaba ɗaya mun tare ƙarƙashin kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya. Kuma Malam Abdulwahab, Allah ya saka masa da alkhairi, ya yi mana matashiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunƙule a jumunce. Alal haƙiƙa, rayuwa ta aure rayuwa ce mai matuƙar muhimmanci. Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure don ya zanto ita kaɗai ce ɗayar hanya da aka yadda a samu alaƙa ta zamantakewa da juna tsakanin wane da wance. Babu wata hanya da Ubangiji ta'ala ya tsara ta wane ya alaƙa da wance matuƙar ba ta auratayya bace ba. Kasancewar a yi abuta tsakanin wane da wance, a yi samurtaka tsakanin wane da wance, a yi ƙawance tsakanin wane da wance, matuƙar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba, saboda Ubangiji ta'ala bai yarda da wannan alaƙar ba. Duk inda Allah ya ambaci mata cikin Qur'ani wajen alaƙarsu da maza, yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure. Ga misali kamar haka, kaga idan ka ce annisa mata, sawa'un ƴan mata ne, zawarawa ne, manya ne, yara ne, amma idan ka ce zauj a cikin larabci ba ka nufin kowace irin mace sai wacce take ta aure. Duk inda Allah ya kawo maganar alaƙar maza da mata, ita matar sai ba ta lafazi na zauj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa min ayatihi khalqu samawati. Da Ubangiji ya kawo ayoyin da suke nuna ɗayantakarsa, ya jera su a cikin suratul Rum, sai ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, sai ya ce azwajan, kamar yadda a can ya ce zawj wa khalaqa minha zawjaha. To wannan zawj kuma yana nufin mata ta aure kenan, dan a nuna babu wata alaƙa tsakanin wani da wance, sai in ya zanto za a gina wannan alaƙar ne akan auratayya. Dan haka aure yake da daraja, yake da martaba, kuma shari'ar musulunci ta cire zuwa gare shi. Ina ganin ga karatun muna cikin muqaddima, ga kuma ruwa yana sauka ko? To dan saboda haka shari'ar musulunci ta zaburar game da yin aure, kamar yadda Malam Abdulwahab ya karantar da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ku taron matansa, wato wanda ya sami ikon yin aure lalle ya aure, domin aure din nan shi ne zai sa ya rufe idonsa, ba zai rika kallishan ba, kuma aure din nan shi ne zai katangance shi ta yadda ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba. To dan saboda haka lalle lokaci yayi da za a zaburar da matasa wajen muhimmancin aure a cikin addinin musulunci, kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kanta fallar aure din dan mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda bata aure ba. Da yawa shedan na yawa dan adam guduba ya nuna maka walhalu da ke cikin rayuwar aure. Za a tambaye ka tefane, za a tambaye ka rigar sallah, za a tambaye ka sabulin wanki, sabulin wanka, duka ya suranta maka wannan. Matar banza kuwa wanda za a game da ita a kan titi ta amince da kai, alaka ce ta waɗansu mintuna, shakatawa da gwangwajewa ce ta waɗansu mintuna, wanda ku gina a kan wani farashi na kuɗi wanda bai saka kara ba balla sana ya karya. A cikin babu biyan kuɗin haya, babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya. Kuma za ka samu biyan bukatarka irin wanda za ka samu in ma auren ka yi. Kowanne dai abin da ake bukata ka huce haushin sha'awarka tsakaninka da ya mace. To za ka samu a nan gurin ba tare da an tambaye ka kuɗin haya, sabulin wanki, sabulin wanka a tamfar sallah da mai sai ka wahalar da kanka kan rayuwar auratayya. Galibi abin da ke ɗan ke cusawa matasa kenan a cikin ƙasashe irin namu, kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin ƙasa a dukkan ƙasashenmu. To sai kuma ya dace da kuma ƙarancin koyarwar addini a cikin kwanan matasa, shikenan sai za mu sai iske mu je mu, shikenan kawai sai mutane suka fifita gara su yi rayuwar banza. Mutum ya yi tabin ƴan mata, mutum ya yi tabin karuwai, ya yi tabin kilaki, yana abin da bai dace ba wato a madadin ya yi rayuwa ta auratayya. To ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaka da ke tsakanin wani da wancan ta aure da wanda ke tsakanin farka da farga wanda suke sazuna, a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke ma juna wato ainihin kewa da da'awa ta waɗansu mintuna, amma akwai bambanci mai faɗin gaske. Ga bambanci wanda za ka iya ganewa a sarari. Farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wanki za ku aikata zina, duk lalacewar al'ada ta ƙasashenku kana ɗari-ɗari ba ka san kowa ya gane kai mazinaci ne. Wanda suke da kunya ma ba sa iya a unguwanninsu sai sun je waɗansu unguwanni daban, ka waɗansu sun bar gari sannan su je wani gari. Idan sun dawo garin su ya zama amirin muminin in ya dawo gida, amma an yi tafi tsirani ko kaɗan raba zai je tsiya yadda yake bukata. To menene na laɓalaɓe? Wanda koye aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a, kowa zai kulla alaƙa tsakanin wani da wancan. Adadin mutanen da suka taru sun taru ne don su ba da shaida cewa wani dai wancan kuma ta zama halar a gare shi daga yau. Daga gidansu a tashi ana guda da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a yi mata jeriya a ɗakinta. A shirya gado da katifa, iyayensu za su sai gado da katifa, kuma sun san kai za ka yi barci da ita kan wannan. Ba sa jin komai, suna annashawa da jin daɗi, suna farin ciki ya su ta samu miji. In matar banza ce wani uba ne zai zo shirya gado da katifa ya yi menene ya kira ka daga wajen ki zo ka yi aikin banza da ita dan Allah. Zuciyar ki ko shi ne shaitan ɗin zamaninsa. Kaga bambancin wannan rayuwar kenan. Idan ta zo ta samu juna biyu, matarka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko iyayenta murna suke yi, wanda kuma Allah ya ba ta ciki, Allah sauke ta lafiya, ana ta mata fatan alheri. Kai ma iyayenka murna suke, kai ma murna kake, ita ma yarinyar murna suke, ba mai jin kunya tsakanin kai da ita wajen ta samu juna biyu. Amma idan matar banza ce ka je ka ratsa da ita ta samu juna biyu, in da kana zuwa kullum sai ka ji an ce ta samu ciki, to sai ka rinka ratsewa, wai kai ta nuna ta ce kai ne. Duk wanda yake da alaka da ita yanzu tsoro yake jikata ciki ne. Kamanta ba wancan fa juna biyu ne, wannan fa ba kamanta ba wancan juna biyu ne, wannan juna biyu ne. Amma wancan na alkhairi ne, Allah ya sanya albarka a ciki, shi sa kowa yake farin ciki da shi. Wannan ko na banza ne, dan titi ne, shi sa kowa ya tsane. Wanda ya yi ya tsana, wanda aka yi wa ta tsane shi. Yan gidansu, iyayenta ba sa son wannan ɗan da za a haifa. Kai ma iyayenka ba sa so a jingina musu wannan ɗan. Idan aka haifi ɗan ya fito ko ba ya kaunar ku duka. Zai zanto bara gurbi. Irin wannan ƴaƴan idan suka tashi a cikin gari, a cikin jama'a, suna tashi ba su samu gatan uba ba, ba su samu kulawar uwa ba, ba su samu gata daga wajen dangin uba ba dan ba su ma san su ba, ba su samu kulawa daga dangin uwa ba dan suna ganin tege ne, sai ya tashi da ukuda yana jin haushin dukkan society din. Baya damuwa ake gobara ta kama garin gaba daya, yana ruwansa. baya damuwa ya cinna wuta, baya damuwa ya kashe wannan, ya jima wannan, ya shi mutuncin wannan, saboda shi ya tashi cikin kaskanci, so yake kowa zama kaskantacce dan a huta. Ka san psychologically a ilmin nafs, idan ka tashi da ciwon kai yau da safe, sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai, sai wanda ya ce kai wallahi ni ko lafiya ta kana an yi ne gona da ciwon kai na jin na fushe kana, wanda ya ce ciwon kai an yi na manta ba ko tun yake, to sai ciwon ya kara tsanani saboda ba wanda ya ce ya ka cikin abin da kake ciki. Amma da ka ce ciwon kai sai ya tun yake ce wallahi zai na tashi da ciki a ni yau kwana uku ma ina fama da ciwon kai, ai ni yau ya fi mako guda, sai ka ji naka ya fara sauki, ba kuma magani bane ba kuma saukin yayi ba, amma haka dabi'ar dan adam take, yana son idan ya samu kansa cikin wani hali to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin, dan haka dan banza so yake kowa zama dan banza, amirul mu'minin zai ke kowa zama duk jama'a zama umara'ul mu'minin, to dan haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin sai tashi rasunar kowa, baya jin kan kowa, baya jin tausayin kowa, dan yana ganin cewa ba a ji kansa ba. To kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba. Bugu da ƙari, ai ba kowace nema ita kanta zina ake yinta a rahaba, akwai lokacin da mazinaci yake kashe wa kilaki kuɗi sama da mai aure, abin da mai aure ke kashe wa matarsa, ya kama mata ɗaki, ya sai mata television, ya sai mata video, ya sai mata menene, ya mata hidima kala kala, ya sai mata takalmin yayi, atamfar yayi, gyalen yayi, ko menene yayi, shi yayi mata, wani ma har mota, wani ya bata kujerar maka, wani ya bata umara, ya je wa iyayenta bai wa iyayensa ba, duk wannan kuma a banza. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin Muslim riwayan Abu Huraira, yace dinari ne ka zo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah, ga kuma wani dinari daya ka zo ka bayar da shi ga miskini mabukaci, ga kuma wani dinari daya ka zo ka kashe shi wajen ciyar da matarka, wajen biyan bukatun iyalinka da ke gidanka. Annabi ce a'azamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlik, wanda yafi girman lada shine wanda kai ce fale take gida. Haka kawai yanzu ka tara samari ne dare da kawai dan kana samun kuɗi, kana samun wadata, a zo a ci abinci abin nan, wannan dai zaka samu lada in kai don Allah, amma ka samu matarka ta gida, ka kai mata abinci, ka kai mata abinci, ka sayo mata lalle, ka sayo mata sabulu, minti sabulun wanka, turaren wuta, turare na ruwa, wallahi wannan yafi lada saboda sadaka da zaka yi a titi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali, dogon hadisi ne haka, cikin abin da Annabi ya faɗa masa yace babu abin da zaka ciyar face sai ka samu lada, sai ce hatta ma taj'alu fi imra'atika, hatta nomar to da zaka kai bakin matarka shi kan abin da zaka samu lada kai, goro ba zai samu wannan falalar ba, goro dai ba shi ba samu wannan lada. Ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo ko an sayo mata fura ko an sayo nono ko sabulun wanki ko zunguru da za ta yi kunshi, duk wannan goro ba shi ba wannan ladan sai ranar da ya aure. To kaga falalar rayuwar auratayya kenan, ga kwanciyar rai a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗa na gari wanda ɗaɗin nan jari ne. Gashi Malam Abdullahi ya karanta da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai daga kafa guda uku, kafa ta farko sadaka jariya, mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta, ya gina masallaci ana sallah, kafa ta biyu ilimi mai amfani, ka karantar da mutane ka musu wa'azi suna amfani da karatunka, ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da shi, to wannan duk zaka samu lada akai. Abu na uku shine wanda ya bar ɗa na gari wanda zai rinka yi masa addu'a, kaga goro idan shi yana samun ɗa na gari, dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanci kuma an san da shi da ita kawai suke alaka ba ta san wani ba, sai shi sai ta yi ciki sai ta haihu, za mu ce wannan ɗansa ne? A shari'a ba ɗansa bane ba, a shari'a wannan ɗan wanta ne, wani ne ubansa? Ba ya da uba, ko da ya fito tsakanin shi da wanta kamar an tsaga kara, kamar an fafe ƙwarya, dan saboda tsabagen kamanceceniya da juna, duk da haka ba ɗansa bane ba a shari'ance, ba zai shiga ɗansa ba, shari'a ba ta ba shi wannan ɗan ba, dan ba a samun ɗa sai ta hanyar aure, ta hanyar zina ba a samun ɗa. To kaga kenan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar ɗa ɗin sai in ya kasance aure yayi. To da zaran ka haihu kuma to kuma ka kara samun lada in da kana tiyar da mutune kana samun lada kada yanzu tiyar da ka kuma zaka samu lada ana nan ka girma lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo karfi ka yi masa tarbiyya ta gari ka gina shi akan tabi'a ta gari ka koya masa addini ka koya masa sana'a lokacin da zaka gajiya sai ga yana taimakawa rayuwarka ya so nawa ne muka ga iyaye da suka gajiya ƴaƴansu suna ɗaukar rayuwarsu su taimaka musu su ba su abinci su gyara musu ɗakin kwana idan kai rayuwa ta bariki ka bi waccan kamar ɗan akuya har ka gama yayi da ita ka sake bin waccan ka sake bin waccan ka sake bin waccan har ka tsufa ba aure kai ba ballantana ka samu ɗin da zai taimaka maka bayan ka tsufa menene zai faru yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki kawai kowa ya ganka ya san tataccen ɗan dandini saboda ka ba mai tausaya maka tun kana dako tun kana aiki in da can kai kana aikin office saboda kai ɗan boko ne kai karatun zamani kai karatun menene yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya to da an yi maka ritaya duk gida da aka baka yanzu an kwace masu gadi da aka baka an kwace motar hawa ta tsufa baka da sana'ar yi baka da ɗa duk zaman rayuwarka rayuwar turai kai da kai sai ka buwaccan sai ka buwaccan sai ka buwaccan sai ka buwaccan yanzu karfinka ya ƙare kuma baka da ɗan da zai taimaka maka kuma babu aikin ofis kuma baka da jari ballantana kai kasuwanci za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba shekaru 20-30 kai an riga an yi saitin ƙwaƙwalwanka daga fari abinda aka tsara ma daban kana ganin duk waɗannan yan kauye ne baka zama da su yanzu ka tsufa kuma dole zaka dawo cikin su ba hali ka je fari ko can gurin ka expire amfanin ka ya ƙare sai ka shigo cikin society din da ka ɗauka yan kauye ne gidadawa ne ba su iya boko ba kuma a cikin su zaka zo ka koyi sabuwar rayuwa ba ɗa ba mace ba gida ba wa ba jika ba wa dini sai tsabagen zafin maula sai bin inuwa ta safa daban ta yamma daban adana wasu rana sai a kana neman albarkacin daren juma'a albarkacin daren juma'a a ce da ba wani bai sai da su wani an yi tsiyada yanzu an dawo ana albarkacin daren juma'a shi ku fi taɓa sallar juma'a ba shekaru 30 yana tsiyarsa yanzu kuma yana neman a ba shi albarkacin daren juma'a ka san Allah da rahama yake lallai Allah halim ne yanzu mutumin da ya shar'anta ma juma'a ka ki yanzu kuma ka tsufa ka zo kana neman albarkacin daren juma'a dan siya baka nemi albarkacin mutum kana da ƙuruciyarka to kaga wannan duk abu ne da ke bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wanda take ba ta auratayya ba kuma lallai wato ainihin mu sani cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su yanzu da dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya shi ko shari'ar musulunci ita ko shari'ar musulunci tana da tsarinta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce ka yi ko a ce ka bai yayin da aka ce ka yi akwai hikimomi karkashin wannan yi din idan aka ce ka bari akwai hikimomi karkashin cewa ka bari kaga daga cikin manufofin aure farko dai raya sunnar annabi yayin da ya kasance a cikin zuciyarka kayi aure dan ka raya sunnar annabawa dan dukkan annabawa wato galibinsu sun yi aure kamar yadda Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyya kuma annabi ya nuna cewa aure sunna sane kuma rajaba an sunna fi falaysa minni yayin da kai da manufar ka raya sunnar annabi ka ji tana da lada nabi kuma idan ka tashi sai ka sake kallon wata manufar shine hadisin da malam Abdullahi ya karantar da mu ana yin aure dan ababe guda hudu ba annabi ta yi ku yi aure dan ababe guda hudu ba ba da labari yake abin da yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu farko wani na auren mace dan kyawunta abin da yake so ya samu yar aukan mata son kowa kin wanda ya rasa a ce duk kwallon nan ba kamata to sai mutane su yi ta takara a kai idan wanda ya kai kwalla ɗaya wanda ya kai biyu in wanda ya kai akwati ɗaya wanda ya kai biyu ai kai wanda ya kawo fantamoto iri kaza wanda ya kawo iri kaza sai inda da ka ta kasa ku kai inda za ki ya kasa haka za a zuba an tafi to wannan wani kyau kawai ke ne ba ko da kyan nan irin na balbela ne tarikal daga waje amma na manta fa baki girin da haka ita ma ta tas yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa amma ita kuntu ka ma tsaya sai kaje idan ma baka taba sanin ta ba a duniya kyau kawai ma dake nema banda shi bai bukatun wani abu. Wani kuma abin da yake bukata yar usuli, yar gidan wanta, yar gidan su wani, ai babanta shi ne wani dinnan, wanta shi ne wani dinnan, ai danginta su ne su wani dinnan, wani kawai wannan yake bukata. Shi ya samu rakuwa da wani gida da suka shahara, shi kenan bukatar su ta biya. Wani kuma abin da yake bukata dukiya, ko ita suna da dukiya ko yan uwanta suna da dukiya, wannan kawai yake bukata wajen aure. Wani kuma abin da yake bukata shine addini. To sai annabi sai fa alayka bi zati ddini, kai idan ka tashi aure ka nemi ma'abucin addini. Idan addini ya haɗu da kyau ya zama nurin ala nur, idan addini ya haɗu ga kyau ga kuma kuɗi haka kuma duk ya zama anwar, idan addini ya haɗu da dukkan sauran, sai dai abinda zaka fara kallo shine addininka. Mai natsuwa ce wato tana da tarihi mai kyau, sunanta bai faci ba tsakanin jama'a, tana da kame kai, tana da kunya, tana kuma zuwa makaranta, tana da ilimi na addini, tana da ilimi da wayewar kai na zamani. To wannan shi kenan bukata ta riga ta biya. Ka sami irin wannan ko nawa aka sa sadaki in kana da shi ka biya. Dan samun irin wannan to dai ku ne cikin jama'a, musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki. To kaga idan mutum ya tashi aure yana da kyau ya kalli wannan manufar shine addini. Amma idan ka ce kyau kawai za ka kalla, shi kyau ɗin nan yanzu ne kafin ka zauna kake ganin kyau ɗin. Idan kuka zauna kuna tare yau da gobe yau da gobe, wannan kyan ko baya ɗorewa. In tana da addini shine zai ci gaba da rike ta, in tana da mutunci, mutunci zai sa ka ci gaba da rike ta, in gidansu mutanen kirki ne, kunyar iyaye zai sa ka ci gaba da rike ta. Amma kyau dai bai sai sa ka rike mace ba daga farkon ta ƙarshen ta. Dan duk inda abu yake da kyau, to idan ka ci gaba da kallon sa har ya zama bai da kyau kuma. Shi yasa a Hausa nake cewa wai ido wa kare na wanda nake gani kullum. Kana ganin kyanta ne kafin ta zo gida, amma ta zo gida a zauna yini ɗai, da can gurin kyawunta da kake gani fa ba wuri ɗai kuke kwana ba, ba wuri ɗai kuke yini ba, idan wani lokacin za a yi kwana biyu ba ganta ba. To duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alƙawali, saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro. To kullum sai kai ta ganin kyawu ɗin, kai ai ba dama ce. Idan ta san za ka zo ta shirya, ƙila sai da ta yi awa ɗaya ko rabin awa ko minti 40 a gaban madubi, ta gyara nan, ta karkata tsakuwali nan, ta sa jambaki nan, ta sa gazon nan, ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta har kawai ta burge ka. To idan kuka zo sai kuka yi ne tsaya, nan za ka gane in mai tsafta ce. Kuka kwana, nan za ka gane in mai tsafta ce. Ƙila ta ci miyar kuka, ba ta wanke bakinta ba, ba ta koyo ba ta kwanta, da zaran ta tashi da safe da ka san an buga wani bam zai rika fita daga bakinta. To amma kai yadda take ganin ka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka, saboda haka duk abin da ba ta so ka gani za ta kiyaye. Amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma, to a wannan lokaci za ka gane a ce fa babu sauran kuma wata barazana da za ta yi maka. Shi za tun farko sai ka nemi addini, kuma idan ka zo kana zance kullum ka rinka ɗora gaskiya, kar ka yi ta ƙarya. Sai ma ka je kayo ƙarya kafin ka zo ta ganka fesfes, sai an zo wajen kwana, wato kuma yadda ake cewa gayu a ganku a titi, amma kar a je wurin kwananku. Yawanci gayu haka suke a ƙasar Hausa, gayu a ganku a titi. Ka ga mutum ƙasa ɗin ma kamar wato tsuntsamin taki a take ɗaf, amma je wurin kwananku kila kan a kuma rike. Gayu a ganku a titi, amma kar a je wurin kwananku. Kar a ga abin karin kumallonku da safe, duk wannan ƙarya ce. Idan ka gaji a titi kamar menene, amma ka je da safe ga meke kare kumallo. Idan yayi barcin sa na tsiya ba ya sallar asubahi da wuri ba, yara sun cinye abinci, ya zo an cinye abin karin kumallon safe, sauran yara zai cin safe. Haka zai shigo gida na zazzare ido, ana nan na zara kaza kaza, ya fi ɗan abin da ya rage masa, ya shiga ɗaki, ya ɓoye. Sannan kuma a gyara sai a fito a tsawa ana tsawa abin nan. Duk barazana yake miki ke ma. Yasa sai ku gina gaskiya tun farko. Kowa ya san kowa. Kai ka gina gaskiya, ita ma ta gina gaskiya. Dan kai kana son addini, ita ma tana son addini. To wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a auratayya. Ai ba sarauniyar kyau kuke ne ba. Ba ta aka yi a yi gasa ba, a yi nune. Galibi waɗansu samari abinda suke so su auro da za ta yi kai. Idan an tsaya cikin samari kai ai matarwa ne kai ba da ba ce gaskiya ya more. tsarkake dan Allah wannan aikin mutunci ne ba wani kalle ka ce ka ai kamo ne da mutum ya aka yi ganta in kana da jijiya aka yi ganta ya kamata ka ji hauki ma'ana ya ganta araha da me da me ya kalla har ya san kamo ne ake kamata ba duk mutumin da zai ce kai ai wani kamo ne to wallahi idan baka na minti biyar zai ta mamu ka kenan gwada irin karfin hannu da yare faɗa ma kuma kika ji daɗi har kuma in ka tafi unguwa sai ka fito da ita kuma kana san ita ma ta ɗanyi ado bai idan kun ɗan wuce a ce wallahi ka zai can da ita a ɗan leƙo su wani zai kwace ma ita kenan kai sai ta zama matar ku ba matar ka ba in kai wata to ya kamata mu kallo addini lokacin da za mu yi aure baya ga haka kuma gaskiya za mu faɗa ma juna bayan yin aure ɗin nan zai magance mana wasu matsaloli kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli ubangiji ta'ala ya kaddara to mata sai su yi haƙuri ko dan na gaji sun sa hijabi suna ciki suna jin mu sai su yi haƙuri ubangiji ta'ala ya kaddara adadin mata ya fi maza yawa kiyama na matsowa adadin mata na ƙara ƙaruwa na maza kuma na raguwa har za a yi lokacin da annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mace 50 da idan aka ce kowa ya aure ɗaya tsaye sauran ranar mata da za a samu ya za a yi da su kuma ga shi su mazaje su suka fi mata sin karo da hadari da ke kawo mutuwa da wuri duk inda aka hadarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa dawa ake yi yanzu yaƙin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai karka lissafo na baya ga rikicin Liberia da aka yi ga rikicin Sierra Leone da aka yi ga rikicin Congo Brazzaville Congo abin nan Zaire da ake ciki yanzu ga rikicin Rwanda da na Burundi da ake ciki ga kudancin Sudan ga rikicin Somalia wannan ku duk a cikin nahiyar mu ta Afirka kadai ga rikicin Angola dukkan waɗannan farkin ciki ne waɗanda na Afirka kadai kafin ka tashi ka je Asiya ka ga rigimar da ake ciki sai rikicin Afghanistan rikicin Bosnia wato Turai ta gabas kenan da kuma abin da ya tafi wato Albania yanzu abin da ake ciki da sauran waɗansu wurare rikicin Kashmir rikicin Bama rikicin Philippines da sauran ƙasashe rikicin Island Northern Island da sauransu duk wannan fa Allah aƙalla a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum ɗari cikin wannan yaƙe-yaƙen cikin wannan ɗari fa maza ne suke ta rabuwa to idan aka yi kwana goma ana yi an kashe 1000 idan aka yi wata ana yi an kashe nawa 3000 ku ka gani maza ne suka fi samun kansu a cikin hadarin mutuwa yayin da mata suke zaune a gida to idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace ɗaya wani ma kawai ba zai ba ya za a yi da raran mata da suka yi raguwa su yi yaya kuma su ma yadda kowane ɗan adam haka yake suna da buƙatar wato ainihin namijin da zai ɗauke musu kewa duk tsoron Allah su duk taƙawarsu sha'awa wani abu ne da Allah ya kimsa a jikin ɗan adam mace ko namiji ba yadda zai kauce mata yadda ka san zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta ɗauke masa kewa ita mace ce ta bukaci mutum da zai ɗauke masa kewa yadda ka san a abinci ko a samu na halal ko na haram ko to haka a wancan bangaren ba ko halal ko haram idan baka tsara hanyar halaliya ba wanda ita ce aure ya za ka toshe hanyar haram ba ta da mijin mutane sun gina a kan kasu ya aure ko sun gina kan kowa ya ɗaiɗai kar a tsara saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi kar talauci ya kama shi ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kiki kar a yi auren a zauna dai da ita kadai wa da hala sharika talaha ita kadai kar a haɗa ta da kowa yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adalci yana daga cikin manufofin yin aure don ka tangance kanka daga zina kuma ka tangance wanda ita ma daga zina kar ta fada cikin hadarin zina galibi waɗansu suna kan samun kansu a cikin zina ba wai dan sha'awar su bane su je su yi fasikanci ba wai kawai dan suna so su yi wa Allah tawaye da gore bane ba ba su da mijin kuma sun kai shekarun da za su yi bukatun namijin kuma suna da jahilcin addini ba wata aya da suka sani da ta ce musu wala taqrabuz zina ba su taɓa ji ba babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina dokar gwamnati kuma ba ta haramta zina ba to dan Allah ya za a yi idan kai na yawo sanda na yawo kaga adola ko hadariya dan saboda haka waɗansu suna faɗa zina saboda wannan to idan ya kasance ga wata biyar Allah wanda yake tana cikin wannan matsala ya za a yi idan wani bai aure ta kaga zai faɗa zina idan wani bai aure ta ya toke mata wannan kafar ta bukata ba zai faɗa zina wata kuma za ta samu kanta a tilar ta ta ko mijinta ya mutu ko iyayenta sun mutu ba wanda ke rike da ita za ta bukaci abinci so uku a yi ne za ta bukaci sabulin wanki da na wanka ba ta da shi ba aiki take a gwamnati ba ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba mu kuma a cikin mu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana na tausayi din nan ba ma yi jin kan marayu jin kan gajeyu taimakawa fakku raqaba aw ita'amun fi yawmin bi mazgaba yatiman za ma qarabatin aw miskinan za ma raba babu wannan tsarin a cikin mu mun manta da kowa da wannan tsarin duk wanda ta zai taimako wajen sa zai danyi mata murmushi in ta mutuke fuska sai ya dake din sai ta fuki fuska sannan zai taimaka mata da haka da haka har za a yau da rika aje a jefa ta cikin ramin zina ba don tana ta awon zina ba don saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yanzu to dan me ka a matsayinka na musulmi da baka san a saba ma Allah ba za ka aure ta ba don ka hana ta fada cikin wannan ramin wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku ba ta da jarin da daidai da kosai ta zo ta soya kosai ta rinka sayarwa kowane ko na abu iyayenta ba za su iya rike ka ba don su ma talakawa ne a masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa mata taimako da za a gudanar da rayuwarta ba a yi mata tsari har ta zo ta samu mijin aure kawai abinda za ta buɗe baki wanda ta buɗe kunne ta ji shine wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina ita ko dukkan asbab wanda za su tadfa'u ha ila zina sun riga sun kewaye ta duk sabukan da za su haifar mata da zina sun kewaye ta farko tana da sha'awa na biyu ga yunwa ga rashin makwanci ga ita kaza ga ba wanda ya taimake ta duk wannan ayar idan ka za su ji sadaqallahu alazim amma da karshe ya zan yi ba ta kare ta ayar ba amma ya za ta yi to kaga duk wanda ya kamata mu kalla shi yasa yusur dama daga cikin auren da annabi ya yi don ya ceci ba wai don yana sha'awar su waɗannan matan ba don ya ceci rayuwarsu da shi haka annabi zai sanar da yankin aure ya kamata wannan sunar a dawo a farko dole ta don ya ceci rayuwar da shi sauda bintu zam'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar khadija an yi hijira da ita zuwa habasha mijinta ya mutu a can habasha yanzu dole ta baro can dama garin bakunta suka je idan ta dawo makka danginta gaba ɗaya kafirai ne annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mutu ce rauni gare ta za a turu sasa ta koma ina kafirci ba ta riga ta samu mijin aure ba sai annabi ya ga mafi maslaha shine ya aure su don ya tsare mata addininta tana karkashin annabi na maganar ridda kuma yi sai annabi ya aure ta ba wai kawai don yana sha'awar jiran jikinta da kaza da kaza da kaza a dan wannan manufar ma ana yin aure kuma ka samu lada a wajen Allah innamal a'malu binniyat da Safiya bintu Huyay bin Aqtab babanta ba Yahuda ne aka riba ce ta wajen yaki karshe annabi yanta ta yace kuma yancin da na ba shi shine sadaki na aure da ya aure ta dangin gidansu gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci saboda annabi ya yi wannan dama don ya jawo hankalin su shiga musulunci don ya kulla alaƙa da su suka zo suka shiga musulunci ga Ummu Salma wanda ta manyanta an bar ta da marayu annabi ya ga in ya kyale ta za ta tozalta marayun za su tozalta ya aure ta duk sun manyanta shi yasa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗayan su in ban da aika babu wanda ya aure sana budurwa duk lorawa ne ya aure dukkan su gaba ɗaya dan saboda annabi ba bukatun sa yake kallo ba lokacin auren yana kallon bukatar ita matar ita ma kai ba kana da bukata ba to kai ma kuma ka tabbatar ita ba ta da bukata ita ba yar adam bace ba sai dai kai kana son dukkan sharuɗan ka fitaka a kawo wannan ka sai kai ba sai ba kaza dai yayi amma kaza ba sai ba a kawo wannan ka sai ito komai ya bi amma banda bangare kaza kawai sai ka ce wanda abin nan kana ta wanda abin da zuwa yanzu kaga kai bukatar kake so ta biya to su mai da aka bincika ai hakura suka yi da kai bukatar su bata biya ba bukatar su bata biya ba idan aka bincika kai ma hakuri ta yi ta dace da wani bangaren ba ta samu ba amma ta hakura a haka aka tafi kai ma dole haka za ka yi yaya za ka yi ka samu mutum wanda tun daga farkon sa zuwa karshen sa ka amince da komai naki ba zai yi ba kamar zallar yi turba ta ga yahu kulluha kafal mar'anu bulan an tu'adda ma ayibu wane ne wanda za a yi dukkan ɗabi'arsa ko halayyarsa sai dai ya isi mutum alfahari a kididdige laifinsa a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza ba har ka iya kirgiya ba kaza da kaza biyu ko uku goma cikin yatsa abin da kai kiro sauran sun zama gina masu kyau ke ya isi ta alfahari to ka zo ka ce wanta kan tana da kaza din ba dan ta yi tsoho ba tsoho ne kaɗai aibin ta duk sauran komai ya ji kenan wato yanzu ta samu kashi 99 cikin 100 ta fada daya to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin 100 wani irin maki ne wannan ya fi wannan to waɗannan al'amura duk yana da kyau mu duka kallon su mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure wato wannan zai cilin samu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan duk wahalar da zamu sha a cikin sa lada ce wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya kuma idan Allah ya kaddara zaka sha wahala ko ba kai aure ba sai ka sha wahala duk fatin ran da ke cikin sa ka ce kai ni ba na gudun ai gudun fatin ran yake ai matan kaza kaza in ba a bata ma rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a bata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta sai ka yaya a aikin banza a bata ma rai ka ji haushi ka kwana ba ka yi barci ba ka je ta ta a bata ma rai kana kallon kallon kafa a bata ma rai ka kwana ba ka yi barci ba ba ka sha kai kadai kana kunci a ɗaki ko ba ku lada to amma idan abu ne akan hanyar bin Allah wannan fatar dan ya faru duk wannan yana wani sinadarin shiga aljanna kenan dan dole ka sha wahala sunadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka a cikin kare maka zunubinka to duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu kallata kuma wani abu mai muhimmanci da su kuma ya shafi mata shine dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu masu kima a kansu su ne shugabanni a kansu lokaci yayi da za a yi ta fadakar da mata wannan duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani bangare na jamhuriyar Nijar da wani bangare na Najeriya a al'adar mu dama can iyayen mu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakanin su da mazaje amma lokaci yayi da wato ainihin ake kokarin zuga mata da su fute daga karkashin shugabancin mazaje su ci gakin kansu su yi kafada da kafada da wato ainihin maza ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim lallai su mata suna da haƙƙi kwatan kwatan irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata su ma mata suna da shi akan maza sai ce wal rijali alayhinna daraja sai dai mazaje su suke da daraja a kansu sannan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wato mazaje su ne suke da qawama qawama kuma shi ne shugabanci su suke da shugabanci akan mata lokacin da aka daura aure tsakanin wance da wane ko da a ce wance tana yar shekara 30 mijinta dan shekara 25 to shine dai shugabanta ba ta da ikon ta ce ita ce shugabanta ko ta kafa da juna kotu ne mukwatar ƴancin ta a hannunsa kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau duk wanda ya ce ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata ba yadda da shugabanci ba kowa a ba shi ƴancinsa ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata to ka ce masa to ka fara zuciyar shugabanci a ƙasa zai yadda a ce babu gwamnati a ƙasa wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo a ce babu shugabanci a ƙasa daga yau shugabanci ya ƙare kowa ta rikin kansa tsarin dabbobi a daji ya fi tsarin bil'adama wallahi